Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke magana kan mitocin da suka hada da mita 25 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin jango. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Niya da kuma Dalol dukkansu akan zangon FM. Baya ga haka kuma za a iya sauraro akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da ake so. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Tare da fatar kun tashi lafiya, Jummai Aldi da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Ina kuma tare da
Baba Yako Makili. Da farko ga kanun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira musulmi da su haɗa kai wurin yaƙi da ta'addanci. Ana nan ana ci gaba da cece kuce akan sallama da Donald Trump ya yi wa shugaban hukumar FBI James Comey. Sa'annan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin gudanar da wani taron gaggawa akan ɗaukar mataki akan Koriya ta Arewa.
To, bayan kun gama shan labarin duniya yau Litinin 22 ga watan Mayu shekara ta 2017, muna da rahotanni guda uku. Daya akan taron faɗakar da manoma game da aikin yashe madatsu da kuma magudanan ruwa, sai harin da 'yan Boko Haram suka kai wani ƙauyen jihar Borno da kuma filla kawunan wasu da suka yi. Tsohon hafsan mayakan ruwan Najeriya Vice Admiral Usman Jibrin mai ritaya kuma ya rubuta wa muƙaddashin shugaban Najeriya Osibanjo wasiƙa akan hukumar EFCC. Kamar kowace ranar Litinin kuma za mu gabatar da ciki da gaskiya.
Assalamu alaikum jama'a. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira ga musulmi a jiya Lahadi da su haɗa kai wurin yaƙi da ta'addanci. Ya faɗa wa Larabawa da musulmi da suka halarci taron koli na yankin Gulf da aka yi a birnin Riyadh cewa wannan yaƙi ne tsakanin aikin kirki da mugun aiki. A ziyararsa ta farko zuwa kasashen ƙetare, Trump ya ce Amurka tana neman shirya wata haɗakar ƙasashe da suke da manufa ɗaya na daƙile ayyukan ta'addanci. Ya ce wannan ba yaƙi ba ne tsakanin addinai ko ɓangaranci ko kuma wato bambanci na wayewa, in ji Trump. Ya ce wannan yaƙi ne da tatattun miyagu da suke neman shafe rayuwar bil'adama da na mutanen kirki a cikin kowane addini da suke ƙoƙarin kare addininsu. Trump ya yi da yake wato yunkurin ya haramta wa ƙasashe shida masu yawan al'umma musulmi da ake yawan kai hare-haren ta'addanci a ƙasashen shigowa Amurka. Bai yi kalamansa da ya saba faɗi a nan Amurka cewa wato 'yan ta'adda masu tsaurin addinin musulunci ba, sai dai ya kira ga shugabannin musulmin da su tinkari wannan yaƙi da gaskiya na ƙalubalantar wato tsaurin ra'ayi Islama wadda ke haifar da ƙungiyoyin musulmi 'yan ta'adda.
A yayin da shugaban Amurka ɗin Donald Trump a jiya Lahadi ya mai da hankali wurin yin jawabi ga shugabannin ƙasashen musulmi a wurin taron ƙolin da aka yi a birnin Riyadh, a nan Amurka kuwa labarin da ya ɗauki hankali shi ne batun korar da ya yi wa shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka James Comey da kuma batun binciken alaƙar da ke tsakanin yaƙin neman zaɓen shi shugaba Trump ɗin da ƙasar Rasha. Manyan jami'an gwamnatin Amurka guda biyu da suka haɗa da sakataren harkokin waje Rex Tillerson da mai ba da shawara akan matakan tsaron cikin gida HR McMaster sun faɗa wa manema labarai cewa a wata ganawa a fadar shugaba ta White House a ranar 10 ga watan Mayu da wasu manyan jami'an diplomasiyyar ƙasar Rasha guda biyu, Mr. Trump ya tado zancen korar Comey kwana ɗaya kafin ya kore shi ɗin. Abin da ya bayyana irin janye hankali da binciken Comey a kan batun Rasha ta taimakawa yaƙin neman zaben Trump ɗin, wato zaben da ya lashe. A cewar wani rahoto jaridar New York Times na ranar Juma'a, shugaba Trump ya faɗa wa ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da jakadan Rasha a nan Amurka Sergey Kislyak cewar Comey, Mr. Comey sakare ne, koreshi zai kawo kwanciyar hankali. 'Yan majalisa wato na ɓangaren jam'iyyar Democrat masu adawa sun ce korar da Trump ya yi wa mai bincikensa tamkar dagula harkokin shari'a ne kuma laifi ne da ka iya kaiwa ga tsige shugaban.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya yana shirin gudanar da wani taron gaggawa a gobe Talata a matsayin ɗaukar mataki ga gwajin makami mai linzami na ballistic da Koriya ta Arewa ke yi. Ofishin jakadancin Uruguay a Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce Amurka da Koriya ta Kudu da Japan ne suka kira wannan zaman. Koriya ta Kudu ta ce an harba makami mai linzami daga gundumar kudancin Pyongyang wanda ya tashi ya yi tafiyar kilomita 500 kafin ya fada a tekun Japan. Wannan shine gwaji na biyu da Koriya ta Arewa ta yi a cikin wannan mako, kuma shine kai gwaje-gwajen makamai da Koriya ta Arewa ke yi zuwa ga 10 cikin wannan shekara. Wata sanarwa haɗin gwiwa na manyan hafsoshi na cewar sojojinmu suna lura da alamomin ƙarin takala da Koriya ta Arewa ke yi, su kuma suka ce sojojin nasu suna kan shirin kotakwana. A wani martani ga gwaje-gwajen farko da Koriya ta Arewa ta yi, shugaban Amurka Donald Trump ya tura rundunar mayakan ruwa zuwa ruwayen yankin Koriya a matsayin kashedi ga gwamnatin kwaminisancin don ta kawo ƙarshen shirinta na makaman nukiliya. Amma dai sakataren harkokin waje na Amurka Rex Tillerson ya musanta cewar matsin lamba da Amurka ke yi wa Koriya ta Arewa, wato da ake faɗin cewa kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya a nahiyar Afirka ta rawaito cewar akwai alamomi masu kwantar da hankali wurin yaƙi da yaduwar ƙwayar cutar Ebola a Demokratiyyar Jamhuriyar Congo. Mashidiso Moti ta faɗa wa muryar Amurka cewa suna sane da ƙalubalolin da ke tattare da ɓarkewar cutar na baya-bayan nan, sai dai ta ce sun samu ƙwarin gwiwa ga yanda gwamnati da ƙawayenta na cikin gida da na ƙasashen waje suka gaggauta ɗaukar mataki a wannan lokacin. Ta ce tana kyautata zaton samun nasara saboda wannan gwamnatin tana da masaniya akan wannan abu, kuma yadda ta yi gaggawa wurin ɗaukar mataki tare da ƙawayenta da suke aiki tare. Moiti ta ƙara da cewa suna samun taimakon kayan aiki daga Shirin Abinci na Duniya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya, don haka akwai ƙwarin gwiwa a wannan yaki. Hukumar WHO ta ce akwai labarin mutane 29 da ake zaton sun kamu da cutar ta Ebola, a ciki mutane 3 sun mutu tun lokacin da aka gano cutar wanda ya ɓarke a yankin karkara a ƙasar Congo a ranar 22 ga watan Afrilu.
Labaran duniya kenan kuka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya kawo mana da rahoton cewa a ƙarshen mako ne aka kammala taron faɗakar da manoma game da aikin yashe madatsu da magudanan ruwa na jihohin Kano da Jigawa da kuma wasu sassa na jihar Bauchi waɗanda ke ƙarƙashin kulawar hukumar kula da ƙoramin Hadeja da Jama'are.
Bankin Duniya bisa haɗin gwiwa da gwamnatin tarayyar Najeriya ta hannun ma'aikatan ruwa ta tarayya ne za su gudanar da aikin a wani mataki na magance matsalolin da ke daƙile bunƙasar ayyukan noma musamman ma a lokutan rani a yankunan Kura da garin Malam a Kano da Hadeja da Oyo a Jigawa da kuma Shiyar Jama'are a can jihar Bauchi. Injiniya Muhammad Sani Bala da ke zaman babban jami'i a ma'aikatar ruwa ta tarayya ya bayyana makasudin taron.
Makasudin wannan taro dai shine wato kokarin fadakar da manoma da hukumomi na wannan aikin trimming da gwamnatin tarayya take yi a nan Kano da kuma Jigawa. So ana kokarin kawo manoma tare da ma'aikatan gwamnati da suke wannan aiki tare a sanar da su iya inda wannan aiki ya kai a nan Kano. Dan yanzu muna gab da kaddamar da ainihin gyare-gyaren waɗannan fadamu da koguna da kayayyakin noman rani da ke Kura da kuma project ɗinmu da ke Hadeja.
A ƙarƙashin shirin yashe madatsu da magudanan ruwan na ƙarƙashin tafkin Hadeja da Jama'are, an tsara ba da tallafi ga manoma da aikin zai shafi gonakinsu, injiniya Nasir Elman Sir na hukumar kula da ƙurumin haɗeje da jama'a re yayi ƙarin haske game da haka.
To wannan gyara idan aka zo yin sa dole ne za a rufe ruwa a shiya shiya. Misali aka ce za a dauki shiya misali Modawa ko Gaban to dole wannan gurin za a hana su yin noma na iyakar lokacin za a yi wannan gyare gyare. To wannan tsaikon da zai samu na bai aikata gonar sa ba. Na tsawon dan wata ɗaya ne ko biyu da za a iyaka wannan shi ya tashi to za a dan bashi tallafi saka dan wani abu da Bankin Duniya ta ajiye shi wani dan ka'ida cewa duk hekta duk kadada akwai abin da za a bada misali a ce naira 100 duk kadada to sai san kadada nawa ce da kai a wannan gurin sai a tattara sai a baka wannan kuɗin na tsaikon da ka samu na wannan hana ka noman da aka yi na wannan lokacin.
Malama Aisha Ismail da ke zaman babbar jami'ar karɓar ƙorafe-ƙorafen manoma ta shirin aikin yashe madatsin da ake yi laƙabi da Tremin ta ce sun sami su kunin warware ƙorafe-ƙorafe kimanin 10,000 tun farkon buɗe ofishin nata a watan Janairun bana.
Wani kila ba za a gamsu da shi ba to dole kila yana buƙatar ya ce to bari ya kai ƙorafin shi. To ofis ina kafa ce wanda idan ka tashi kana da wani matsala za ka je ka kai ƙorafi. An samu ƙorafe-ƙorafe ƙalla mutane ko kusan 10,000 kusan 10 ko 10,000 amma an yi ƙoƙari an magance wa'annan ƙorafe-ƙorafen yanzu dai abubuwa sun ragu amma har gobe muna nan muna zaune muna karɓan ƙorafe-ƙorafen mutane.
Da yawa dai daga cikin manoman da suka halarci taron sun bayyana fahimtar su game da bayanan da suka ji a wurin taron.
Sunana Malam Dardai Aliyu Kura. Abinda na fahimta wani abu ne da yake ci mana tuwo a ƙwarya mun rasa yadda za mu yi da shi Allah ya kawo mana hanyar da za a yi mana maganinsa. Shine guraren nomanmu sun fara lalacewa, hanyar ruwa ta fara lalacewa.
Ni ce Talatu Idi, wakiliyar mata masu amfani da ruwa ta ƙaramar hukumar Bunkura kuma babban manomiya. Banda wannan bayanan da aka zo aka tara mu, ina daga cikin ƙungiyar da aka ɗauke mu Tremin ta ba mu wannan gatan da a gona ta tara mu gonanmu ta ƙungiya. A nan take ba mu training.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Mun gode Mahmud. Waɗanda ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne sun kai hari wani ƙauye da ke ƙaramin hukumar Askira Uba a jihar Borno, arewa maso gabashin Najeriya. Wakilin sashen Hausa Haruna Daudabi ya samu damar zantawa da wani mazaunin ƙauyen da ya masa bayani kamar haka.
Jiya yaran nan Boko Haram sun shigo mana mota jiya da dare.
Kamar ƙarfe nawa?
Ƙarfe 10:06.
Kamar ba su ga ƙauyen?
Sun yi harbe-harbe na awo. Amma yawancin din gurushis ne da wanda suka ji rauni sabon guduwa yanzu mun kawo su asibiti Abuja.
Sun ne ko kai asibiti Abuja din?
Mutum takwas.
Wanda suka ji ciwo ko?
Wanda kuma sun ji wanda
da ne harbe mutane da suka ji rauni su takwas da kai asibiti din. Menene sa ne ki harbe mutuga ne ko wuka ne?
Guje-guje ne guje-guje na cikin ruwan su da itatuwa.
To ba su yi a kuka mun kwane-kwane da suka yi?
Ba su yi kwane-kwane ba kayan abinci mu ne ka fada suka ci suka tafi.
Sun kwashe muku kayan abinci?
Duka jiya da dare. To harbe-harbe da muka yi da su din shi ne ya ɗan dakatar da su. Ni ba wannan suka ci ba suka tafi.
Kuwa jiya ma dai sai da wasu 'yan gudun hijira suka rasa ransu da aka ce sun fito ne daga garin Bama. Wanda kuma suke zaune a sansanin 'yan gudun hijira da ke Daluri sakamakon yankan rago da aka ce wasu 'yan kungiyar Boko Haram sun yi masu lokacin da suka fita farauta zuwa bayan Maiduguri wanda aka ce bai wuce tazaran kilomita 6 ba daga inda suke, inda aka ce waɗansu 'yan Boko Haram ɗin su tara sun far masu suka kame waɗannan mutane guda 4 sannan suka yi masu yankan rago yayin da guda 2 daga ciki suka samu suka tsere. Na maziyarci makabatan gungi da misalin karfe 9 na safiyar jiya inda na gane wa idanuna inda aka yi jana'izan waɗannan mutane su 4 wasu daga ciki an zai birni su ne ba tare da kawunan nasu ba. Haruna Daudabi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah alaka taimaki soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gunyaki. Kun ji gangan soja, soja babbaku na gode kai babbaku iyalan gwamna, na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farinku. Dan hankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi, a ban ruwa a koma yaƙi, gobe zani bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige ka su baraka masu cin mutum hanna man ai har kashe shi sai sun taune Allah ba maza kuma sa
Allah ya ji kan dan maraya to ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Tsohon hafsan mayakan ruwan Najeriya Vice Admiral Usman Jibrin mai ritaya ya aika wa mukaddashin shugaban Najeriya wasikar korafi akan hukumar EFCC kamar yadda wakilin sashen Hausa Hassan Mai na Kaina ya aika mana da rahoto
Tsohon babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya Vice Admiral Usman Jibrin mai ritaya cikin takardar korafi da ya mika wa mukaddashin shugaban Najeriya Farfesa Mi Oshin Bajo da ma shugabannin rundunonin sojin kasar kuma ya aika mana da kofi a daren jiya yayi korafin wasu masu fada'aji da ya kira kabal na amfani da hukumar EFCC don gallaza masa yace lokacin da yake shugabancin rundunar sojojin ruwan Najeriya sun kama manya-manyan jiragen ruwa guda 60 makare da gurbataccen mai na sata na Najeriya da suka mika su ga hukumar EFCC inda ya kalubalance ta da dabito ta bayanin inda suke ko kuma ya aka yi da su Admiral Usman Jibrin ya yi mamakin duk wadancin mutanen da suka kama da satar mai na Najeriya a wancan lokaci an sake su in banda mutane biyu da aka gabatar gaban kotu a watan Fabrairun wannan shekara yace wadancan masu fada'aji da ya hana lawar gaban hatsi da dukiyar Najeriya a wancan lokaci shine yanzu suka zagaye ta bayan gida suna kokarin yakar sa yace tunda a halin yanzu akwai shari'a tsaka nansa da hukumar EFCC a gaban kotu bai ga dalilin da ita kuma EFCC za ta tozarta shi ba da nan ne mujin martanin hukumar EFCC kakakinta Mr. Wilson Wajaran yace bai ga wata takardar korafin da zai mai da martani akai ba banga takardar wancan korafi ba abin kawai da na sani shine yanzu haka akwai magana tsakaninmu da wancan mutumi a gaban kotu su wane ne waɗannan kabal da yake magana akai mu a EFCC ba wanda yake juya mu ka tambaye shi su wane ne waɗancan kabal din
you have to find out for him because by referring to should I know where we are
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
mun gode Hassan waɗannan rahotanni suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC To lokaci yayi da Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau ma shirin namu zai doshi garin Takum ne a jihar Taraba. Inda kwanakin baya fada ya shiga tsakanin wani saurayi mai suna Awalu da wasu ƴaƴan mahuta. Kamar yadda kuka ji a makon da ya shige, a lokacin wannan fada wayar hannu ta Awalu ta bace saboda haka sai ya kai kara ofishin ƴan sanda da ƴan sanda suka yi binciken su sai suka gurfanar da waɗannan yara a gaban kotu kotun ta bayar da belin yaran ƴan mahauta bisa sharadin cewa za su biya Awalu wayar sa to amma kwanaki biyu a bayan da aka bada belin nasu an yi zargin cewa waɗannan yara sun tara Awalu suka lakkada masa dukar da har sai da kwakwalwarsa ta tabo a makon da ya shige shi kawun Awalu wato malam Abubakar Musa Mafindi yayi mana bayanin yadda wani abu ya faru a nasu bangaren bari mu karasa jin bayanin sa ne da abubuwan suka faru kamar yadda su suke gani
duk lokacin da wannan lamarin yake faruwa me yasa mahaifin Awalu ko wani dan uwansa bai rako shi ba har aka zo aka yi maganan ba da wannan beli
wato shi ko kafin wannan abin ya faru shi mahaifin Awalu yana wajen sayin kaya yana majos bai ma san wannan magana ba sun kira shi ne a waya suka sanar da shi kuma yake duk sun son junan su su wayannan shugabannin mahauta sun son baban Awalu Musa sannan shi ma Musa baban Awalu ya son wayannan mahautan gabaɗaya domin kasuwa ɗaya ne shi babansa da harkan kifi yake to daga ƙarshe da suka kira shi a waya sai ya amince musu akan haka tun daga dan sadi ma tare da su to daga ƙarshe kuma sai suka dauki yaro suka je suka nuna cewa su ba shugabanni bane ba suka zalunci yaro suka zama daga suna daga cikin wayanda suka haddasa ma wannan yaro hallakar da shi a takaice domin yanzu ransa yana hannun Allah
Wake kula da maganin sa koko in ce wake biyan kudaden jinya da ake yi shi Awwal.
Tun ranar da aka kai Awwal wajen jinyan gargajiya kafin a dauko shi a dawo da shi asibiti bisa umurni na ni kai na kawun shi Awwal. Babu wanda ya zo wajen Awwal yace masa sannu daga bangaren mahautan nan, wanda yake bada kudi shine babansa da kuma uwarsa mahaifiyarsa.
Wannan ba ga kamar zai iya zama wata rashin jituwa ce, tunda na san cewa dai jiya Taraba akwai kabilu da daman gaske, inda duk Najeriya ma babu ina jin jiya da take taiwan kabilu. Watakila kuna so ku akwai wani abu da ka faɗa da ya shafi wata gadara da kace wasu suna yi cewa sun fi karfin doka.
Gadaran su shine sun ce Awwal ko sun kashe shi za su kashe shi, tabbas za su kashe ubansa su kone gidan ubansa, domin babu kotu a Taraba wanda ya isa ya daure su, domin dan uwansu shine Chief George na Taraba State.
Amma shi ai alƙalin takun ba watakila kabilar su bane, wata shi baya cikin wannan lamarin, ina ji.
Alƙalin takum yana cikin wannan lamari koda ba kabilan su bane ba, domin a fahimta ta shine babu dalilin da zai sa mutumin da yake matsayin alƙali ya dauki wanda ake neman shi a kashe shi ya hada shi da waɗanda za su je su kira waɗanda suke da laifi, domin shi ba ma'aikacin kotu bane ba, shi complainer ne, shi mai complain, shi mai kuka ne, mai wanda ya kawo kokensa ne ga kotu. To kotu idan za ta dauki mataki, kaga baya daga cikin waɗanda za a dauke shi a tura shi a aike shi. Sannan aka aike shi da jami'an yan sanda, sannan da jami'an yan sandan nan suka ga yaron nan an nakasa shi suka gudu, da suka dawo ba su dauki mataki don su je su gaya ma alkali ba ko su gaya ma division ainihin DPO ba. Daga ƙarshe sai na kira alkalin, ya gaya mini shi da ya aike su ma shi ya wuce ya tafi Jalingo. Yaro ya zauna cikin wannan matsala kusan, don haka alkali dan uwansu ne ya goya musu baya.
To amma su yan sanda ai suna yi wa Najeriya aiki ne gaba daya, ni saki ke tunanin da suka ga matsalar ta faru suka gudu, koko sun ji tsoro ne su ma watakila waɗannan da suka kai wa Awwal hari suna da makamai da za su iya raunana su.
To ni ana fahimta yanzu in na yanke hukunci ga manufan da yasa yan sanda suka gudu nayi ƙarya. Amma dai a fahimta ta shine jami'in dan sandan Najeriya bai halatta a matsayinsa na wanda aka yi passing out na shi, aka fidda shi daga kwaleji na Najeriya don ya zama rigat, wato shugaba a kan 'yan Najeriya, ya tafi da mutum, ya tafi da mutum, sannan an afka mutumin nan da duka, shi bai yi kokarin fitar da shi ba, sannan ya koma kuma bai ji ya dauki mataki ba. Don haka a fahimta ta 'yan sanda dama su ma kansu maybe suna da haɗin baki tare da waɗannan 'yan ta'adda da suka aikata wannan ta'addan shi.
Daga jin suna Shugo, suna ne na Fulani ina gani.
Shugun nan an haife ta ne a cikin wani gari a cikin jihar Gombe.
Wato wani
amma sunanta sunan garin kenan da aka haife ta Shugo, amma sunanta Aisha.
Wato ma'ana dai ku Fulani ne.
Mu Fulani ne gaba da bayan mu.
Shine nake so in faɗa kuma za a yi tunanin watakila tsakanin mahauta da Fulani ai wasa ne ba. Za a ce faɗa ne har da zai kai ga makamai ba.
A fahimta ta ba babu wasa tsakanin Bafulatani da Mahaushi.
Tunanin da za a yi da ya kamata tun da haka ne a samu manyan Fulani su je su gana da su shugabannin mahauta a warware wannan matsala da kamar ba ta kai har haka ba.
A fahimta ta ba shugabanni ba su sani ba. Shugabannin Fulani ba su sani ba. Illa dai wanda suka sani wannan yaro da kuma ubansa da kuma iyayensa mata a gida. Wannan shine a fahimta ta Fulani shugabannin su ba su sani ba.
Sunanka Isa Mafindi ko?
Sunana Abubakar Mafindi.
Abubakar Mafindi, ina jin watakila sunan Yariman Mori ne yake dauke min hankali. Wato Isa tafi da Mafindi. Abubakar Mafindi, a ƙarshe me kuke so ku ga an yi da za ku yadda cewa lalle an yi muku adalci kan wannan yaro na ku Awwal?
Abinda muke bukata shine, babban damuwa na shine mun yi magana da alkali da umurninsa, yanzu yaro yake kunshi a asibiti, babu kafasa kan yaro, babu kudinsa, sannan babu ɗaya daga cikin waɗanda suka aikata ta'addancin nan yanzu wanda ya shiga hannun yan sanda ko kuma hannun alkali. Sannan suna bugun kirji da cewar ma za su kashe shi kansa uban su kone gidansa. To abinda nake tambaya anan shine, shin dokar Najeriya an ware ta don wani mutum ne, wani wayansu bangare na daban ne, mu muna nema in dai dokar Najeriya an samar da ita ne don ta kare dan Najeriya. To muna neman duk wani mai wanda ke da fada a ji a Taraba wanda ke da alhakin shiga wannan matsalar to ya shiga ya tabbatar da cewa an kama waɗannan mutane suka aikata ta'addancin nan an hukunta su mun gani a ƙasa ba kamar yadda su suke fadin cewa sun fi ƙarfin hukunci ba domin suna alfari da shibjoji dan garin su ne ko kabilar su ne.
Abubakar Mafindi, mun gode kwarai kuma in Allah ya da za mu tuntubi sauran bangarori da ke cikin wannan matsala da ta faru don ɗaukar matakin da ya dace.
Ina roƙon Allah ta'ala ya wuce mana gaba ya taimake mu ya ba mai haƙi haƙinsa.
Abubakar Musa Mafindi kenan. Kamar yadda Nasiru ya faɗa, muna ƙoƙarin jin ta bakin ɗaya ɓangaren, wato ɓangaren su ‘ya’yan mahautan na garin Takum a jihar Taraba. Sannan muna son yi wa masu sauraronmu albishir da cewar gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badaru Abubakar ya ji bayanin da muka gabatar na Idris Kaila game da gidansu da aka rushe a Gwaram, aka kuma ƙi a biya su diya. Ba shi kaɗai ba ma har da na maƙwabtansu a wannan wuri. In sha Allah za mu kawo muku cikakken bayani na matakan da shi gwamna Badaru Abubakar ya ɗauka yake kuma ɗauka dangane da biyan waɗannan mutane diyyarsu bayan da ya bayyana damuwa da kuma mamakin yadda aka yi ma waɗannan bayin Allah a garin Gwaram. A kasance da mu.
To yanzu dai nan karfe 1:00 kusan wato kusan da rabi na dare a gugun Washington DC kuma lokaci yayi da zamu gabatar da takaitattun labarai kafin mu sallama.
Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗaɗa dokar taɓaci a hukumance da aka kafa bayan wani juyin mulki a shekarar 2016 da bai nasara ba. Yana cewar za a ci gaba da wannan dokar har sai ƙasar ta samu cikakken kwanciyar hankali da zaman lafiya. Erdogan ya bayyana haka ne a jiya Lahadi a birnin Ankara gaban dubban mabiyansa da 'yan jam'iyyarsu ta Justice and Development Party wanda suka kira da a sake zaɓensa ya ci gaba da riƙin muƙami. Wannan dokar ta ɓacin tana baiwa Erdogan da hukumar zantarwarsa damar kafa dokoki ba tare da umarnin majalisa ba da kuma shawarwarin sashen shari'an ƙasar. Sanarwan Erdogan da kuma sake dawowa ya nemi muƙamin shugaban na wato shugaban ƙasa ya biyo bayan wani zaɓen da aka yi na mako hudu da suka gabata a Turkiya inda ƙasar ta yi wata ƙuri'a na raba gardama akan faɗaɗa ikon shugaban ƙasa wanda ya yi ƙaramin nasara a wannan ƙuri'ar da aka ƙada. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira al'ummar shugabannin musulmi na duniya a jiya Lahadi da su haɗa kai wurin yaƙi da ta'addanci. Ya faɗa wa Larabawa da musulmi da suka halarci taron koli na yankin Gulf da aka yi a birnin Riyadh cewa wannan yaki tsakanin aikin kirki ne da mugun aiki. A ziyararsa ta farko zuwa ƙasashen ketare, Trump ya ce Amurka tana neman shirya wata haɗaka na ƙasashe da suke da manufa ɗaya na daƙile ayyukan ta'addanci. A yayin da shugaban na Amurka Donald Trump a jiya Lahadi ya maida hankali wurin yin jawabi ga shugabannin musulmi a wani taron koli a birnin Riyadh, a nan Amurka kuwa labaran da ya ɗauke hankali shi ne batun sallama da shugaban ya yi wa shugaban hukumar FBI James Comey da kuma batun binciken alaƙan yaƙi neman zaɓensa da kuma ƙasar Rasha. Manyan jami'an gwamnatin Amurka guda biyu da suka haɗa da sakataren harkokin wajen ƙasar Rex Tillerson da mai ba da shawara akan harkokin tsaron ƙasa HR McMaster sun faɗa wa manema labarai cewar a wata ganawa a fadar White House a ranar 10 ga watan Mayu da wasu manyan jami'an diplomasiyyar Rasha ne Trump ya ɗauko zancen sallamar Comey wanda ya yi wato wuni ɗaya kenan bayan ya bayyana cewa wannan abin na jama hankali.
Masu sauraro sai kuma da hantsi misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya idan Allah ya kai mu za mu sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin. ciki har da haɗewar jam'iyyun masu hamayya a jamhuriyar Nijar domin kalubalantar jam'iyyar da ke jan ragaman mulkin kasar a zaben shugaban kasar da za a shekara ta 2021 idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa jin mai Alice a madadin sauran abokan aiki.